بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da arzikin sake saduwa a wannan wuri mai albarka, masallaci na Jami'ar ATBU da ke nan Bauchi, a yau 22 ga watan Ramadan shekara 1446 bayan hijirar ma'aikin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. 22 ga watan uku kenan shekara ta 2025 miladiya. Majalisi ne na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, inda muke cikin suratul Isra. Yau za mu tashi da yardar Allah, wala taqrabu malal yatim. Na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. الله مي جرما ردوك كايتي. ولا تقربوا مال اليتيم، kuma kada ku kusanci dukiyar maraya. Illa billati hiya ahsan, sai dai ta fuskar da tafi kyau, ta yadda daidai za ku yi, ba za ku yi ba daidai ba. Wa aufu bil ahd, kuma ku cika alkawari idan kun dauka. Innal ahda kana mas'ula, haƙiƙa shi alkawari abin tambaya ne. Wa auful kaila idza kiltum, kuma ku riƙa cika mudu idan za ku yi au. Wa zinu bil qistasil mustaqim, kuma ku rinƙa auna nauyi da mizani na abin au na adalci. ذلك خير، wannan shi yafi muku daidai, shi yafi alheri gare ku. Wa ahsanu ta'wila, kuma shine wanda yafi kyakkyawar makoma da kyakkyawan ƙarshe. Waɗannan ayoyi guda biyu sun ishe mu darasi a yau, gine akan darussan da muka ɗauko a cikin wannan sura mai albarka dangane da haƙoƙi da masu haƙoƙin. Idan ba ku manta ba, karatunmu na ƙarshe mun yi ne akan haƙoƙin rayukan mutane da ƴaƴanku da sauran mutane. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq, wanda ya bayyana haƙƙin ƴaƴa akan iyayensu. Kafin sa an yi haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu, to sai Allah ya faɗi haƙƙin kowane mai rai akan ka. Wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Wannan shine karshen abin da muka karanta. To dori akan waɗannan haƙoƙi, sai Allah madaukakin sarki ya faɗi haƙoƙi na sauran mutane na mu'amala ta zamantakewa ta yau da kullum. Muhimmancin sa bai kai muhimmancin rai ba, shi yasa aka fara gabatar da maganar rai. Ka kiyaye ran dan uwanka. To daga shi kuma sai Allah madaukakin sarki ya ambaci haƙƙin masu rauni, waɗanda a cikin al'umma ba su da gata, ba za su iya yi wa kansu ba, kuma ba sa da wanda zai yi musu na dole. Allah ya tsora haƙƙin kula da ƴaƴa akan iyayensu, amma maraya baya da uban. Koda yana da uwa, ita ma uwar tana neman wanda zai mata, ita ma ƙarƙashin wani take. Don haka ɗa a ƙarƙashin uwa har yanzu maraya yake, tunda ita ma jira take a bata. To amma yaro idan yana da uba, al'amarinsa yana da sauƙi, saboda kowane mutum yana damuwa da raunin ɗansa. Shi yasa Allah ya ce ku riƙa jin tsoron Allah akan ƴaƴan waɗansu waɗanda suka mutu suka bari. Kuma ba za ku iya mutuwa ku bar naku, don kowa yana jin tsoron idan ya mutu ya bar ƴaƴansa ƙanana, zai bar su a cikin rauni, a hannun wa za su zauna. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Mutum tsoro yake ji akan ƙananan ƴaƴansa idan ya mutu, baya damuwa da manyan ƴaƴan, domin sun san inda suka kama suka sa gaba, amma ƙananan yara a hannun wa za su zauna. To shi yasa Allah sai ya fara da su akan haƙƙin masu rauni, sai ce wala taqrabu malal yatim, kar ku yi kusa da dukiyar marayu, kar ku kusanci dukiyar maraya, kusanta irin ta cutarwa, kusanta ta yadda za ku ci dukiyar, ko ku cinye ta gaba ɗaya, ko ku taɓa wani abu a ciki ba tare da haƙƙi ba. Kuma saboda yadda zuciya da rai suke da kwaɗayi akan dukiya, shi yasa Allah sai ya ce wala taqrabu, irin abin da ya faɗa akan zina a baya, wala taqrabu zina, nan ba sai sake ce wala taqrabu malal yatim. Duk abin da an san zuciya tana kwaɗayi izuwa gare shi, to sai a ce ko kusa da shi kar a je, saboda idan an je kusa da shi zuciyar za a iya kasa mallakarta, sai ta mallaki mutum, sai yayi abin da ba daidai ba. Shi yasa Allah ya ce ko kusa da shi kar a je, akan kisa wala taqtulu, kar ku kashe. Amma akan abin da ya shafi dukiya da sha'awa, sai aka ce wala taqrabu, so da ba fitinar da ta wuce waɗannan guda biyu, fitinar sha'awa da fitinar kwaɗayi, saboda dukkan su suna da alaƙa da zuciya ne. Zuciyar mutum kuma ita ke controlling ɗinsa, shi yasa kar ma ka bata dama, kar ka kai ta wurin sha'awar da za ta kasa mallakar kanta, sai ta halakar da kai. Shi yasa aka ce wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan, kowace irin alfasha kar ma ku je kusa da ita. Wala taqrabuz zina, kar ma ku je kusa da zina. To haka kuma dukiya, idan dukiyar wani ce, sai a ce wala taakulu amwalakum bainakum, kar ku ci dukiyar ƴan uwan, saboda ai ba zai dai bari ka ci dukiyar sa yana kallo ba, bil batil, sai dai in zaka fita hanyar al batil.
amma mai rauni fa shi ta kowace irin hanya zaka iya cin dukiyarsa dama hannunka take shi bai ma san dukiyar ba sai ya girma ya sani shi yasa Allah ce ko kusa da ita karkuje saboda tafi saurin a cinye kuma yaro ya tashi sai dai ka ce masa ga iya abinda babanka ya bar maka wancan tsohon gidan ya sani ne takaddum a hannunka suke lokacin da aka raba dukiyar baka sani ba saboda haka sai Allah ya ce ko kusa da shi karaje shine wala taqrabu malal yatim al yatim shine man faqada abahu qabla sinil bulugh duk wanda ya rasa mahaifinsa kafin ya balaga wannan shine al yatim amma wanda ya balaga kafin babansa ya mutu wannan ba maraya bane shi sai Allah ya ce hatta yablugha ashuddahu in ya zama balaga ashuddahu thumma faqada abahu falaysa yatiman la'annahu balaga ashuddahu yayi karfinsa zai iya tsayawa wa kansa abinda ake tunanin uban zai tare masa zai iya tarewa kansa saboda yanzu shi ba yatim bane sanan wanda ya rasa mahaifiyarsa shi ma ba yatim bane wannan shi ne bambancin rayuwar dan adam da ta dabbobi su dabbobi maraya shi ne wanda ya rasa uwarsa duk wanda aka yanka uwarsa aka ma an yanka shi ne amma uban waye ma uban shi bai ma san waye uban ba bane uwar sa ya sani shi ita ce komin sa to amma a dan adam wala taqrabu malal yatim karku kusanci dukiyar maraya shi ne karamin yaron da ya rasa uban da ya haifi ubansa mahaifi sai Allah ya ce illa billati hiya ahsan ai illa bil wajhi alladhi huwa ahsan ko kuma bi tariqati allati hiya ahsan sai dai a hanyar da tafi dacewa wata hanya ce tafi dacewa shine ka zo kusa da dukiyar ka dauka ka hada da taka saboda taka kana kasuwanci ko taka kana sana'a sai ka hada nasa mai ci gaba kar ka aje nasa ya zama daskararren kudi ubansa ya mutu ya bar 10,000 a 1990 yanzu shekara 30 da wani abu sai tashi ya samu 10,000 ne 10,000 na da kudi ne 10,000 na yanzu ba komai bane kaga kudin ba billati ya san ba din ka bari amma billati ya san shine ka dauke shi a 10,000 a lokacin sai ka hada shi da naka 10,000 ka a wancan lokacin yanzu ya dawo tayu 300,000 to haka shi ma nasa yanzu ya dawo 300,000 billati hiya ahsan sannan kuma za a yi masa wasu bukatu kai ba mai karfi bane amma ubansa ya mutu ya bar masa kudi sai ka dauka daga ciki ka biya masa kudin makaranta ka yi masa dinki yaron ya tashi akan sai dai ya ci abinci mai kyau haka ya saba in aka bashi nau'in abinci ba irin na wanda ya saba a gidansu ba zai samu matsala haka likita ya faɗa kai kuma da kai da ƴaƴanka za ku tashi ku ci abin da ya sawaka ku hakura amma shi wannan yaron ba dole sai ya ci mai tsada kai kuma baka da kuɗi to sai ka dauka daga ciki sai ka saya masa abin da yake bukata billati hiya ahsan sannan kuma wannan kuɗin nasa wani abu ne ya zama na wajibi za a yi masa wanda shi ya jawo kamar yadda ya fasa kan wani sai a ce a biya wanda za ka iya biya daga kudinsa billati hiya ahsan duk abinda za ka yi wanda shari'a ta yarda da shi to shi ne abinda ya dace wannan kana iya taba dukiyar maraya ba sai ka yi da kudinka ba shi sai Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum idan kuka hada dukiyarsu da taku ba laifi bane dan uwanku ne ai in dai ya zama islah kake nufi kana nufin mai kyau ne billati hiya asan to ya halatta duk abin da zaka taba dukiyar maraya don amfanin dukiyar ko don amfanin shi maraya to billati hiya ahsan amma duk abinda ba amfani zai kawo dukiyar ta habaka ba ko amfani zai koma ga shi yaro mai dukiyar to wannan bai halatta ba shine wala taqrabu malal yatim, kar ku je kusa da dukiyar maraya. Hatta yabluga ashudda, ay hatta yabluga quwwatahu, har sai ya kai karfin sa shine ashudd, shine lokacin da zai kai sinnul bulugh, shekarun da zai zama ya balaga, wa sinnun numuwi al-aqli wal jismi, lokacin da gangan jikin sa yayi kwari sannan kwakwalwar sa kuma ta waye, sai da idan aka bashi kudi ya san kudin da akwai canji, kuma ya san wannan canji shi ma yana da amfani, za a ajiye shi ba za a watsar da shi ba, sannan ka bashi kudi mai yawa zai iya cire iya bukatar sa ya ci ya ajiye sauran. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا, إذن كان يا رياي حنكلي يا نسو يرى دا كمسي يا سنيا كما تأكن دوكيا فدفعوا إليهم أموالهم كرا يباشكوا إنشي ونشيني حتى يبلغ أشده, حرسي يا كي أرفنسا يا كي بلغنسا تيند يا غاني يدى أكي كشكوتي باتارد أني أولوبا kuma ba tare da an yi wato almubazzaranci ba, wannan shine hatta ya bulugha ashudda. Haka wannan yana nuna yadda haƙƙin maraya yake akan wanda ke rike da shi, cewa ya kula da dukiyarsa. Ya zai kula da dukiyarsa? Shine duk abnasa karkace, duk wani abu inda ka san nasa ne karka taba, sannan ka kiyaye ka'idojin nan da na cikin nan surar, da na cikin suratul an'am, da kuma wanda yafi yawa a cikin suratul nisa. Da farko dukiyarsa ka tara, in ka zo ka bashi karka ci ko kwabo a ciki. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit tayyib, idan lokacin bashi kudin sa ka bashi duka, kuma karka zo ka bashi munanan filaye kai kuma ka rike kyawawan, karka bashi munanan gidaje ka rike kyawawan, idan da kun hada kaddarori da dukiyarsa ko ka rika kasuwanci kai mai kyau an samu, amma da ka zo shi sai ka bashi munanan saboda wai kai ka wahala, duk abinda kai ka dauka saboda Allah kai, karka ce zaka biya kanka shi sai ka bashi munana kai ka dauki kyawawa. Wala ta tabaddalul khabitha bit tayyib, daga ciki kuma shine karkarin kawayo kana diban nasa ka hada da naka kana ci kana dan gutsura. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, sannan yana daga ciki shine kafin ka bashi kudin sa sai ka auna hankalin sa, har kawai a rana daya sai ka bashi 100,000 sai ka ce ga wannan je ka kashe, sai da yaje kashe bai sani ba sai ka kira shi bayan sa sai ka ce me ka saya da 100,000 nan, ai na sai kaza na sai ka, sai ka ga me yayi da shi, yaro ne dan shekara 15 da ka bashi 100,000, idan yaron wannan zamanin ne kana bashi 100,000 me zai saya, waya zai saya da ita, sai ka ce to wannan bai da hankali kar ka bashi kudi to, saboda idan ka bashi 100,000 duka sai wayar 100,000 ya manta da cewa wayar ba za ta yi aiki ba sai an sa mata recharge card ko sai kuma sai an sa mata data na 1,000, 2,000, 3,000, kuma bai rage ko kuma bai kashe 100,000, tai da zai nemo 3,000. Yadda mutane suke kurda kurda akan su samu kudin data yafi kurda kurdar da suke kafin su sayi wayar, saboda hankalinsa zai tashi akan dole sai ya san akwai data a cikin wayar nan kuma sai akwai kudi, to zai iya ta kowace hanya ya nemo, amma bai tuno da wannan ba ya kashe 100,000 ya sayi waya, sannan ya san duk yadda ka gama danne dannen ka na waya kana bukatar kuma ka ci abinci, amma ya dauki 100,000 ya kashe akan waya bai tuna da cikin sa ba, da ciki da waya wanda ne wanda yafi muhimmanci, ya manta da wannan. Ka bashi 100,000 kyauta yaje ya kashe, ya dawo kuma akwai kudin dinki da zai biya 10,000, 10,000, 20,000, duk bai tunani a cikin wannan 100,000 ba, ya kashe kuma ya zo yana jira kai kuma kai masa dinki, kaga wannan abai da hankali, bai fara tunanin ciwon kansa cewa ya kamata ya rika sani yanzu ya yi wa kansa abu, tunda har ka iya ka bashi kudi kana nufi zai zo ya zama autonomous, ya zama independent ne, amma duk wanda yake da irin wannan bai da independence na kwakwalwa. Daga wannan 100,000 ko dai ka ce ya ci ya ci iya rabonsa ba za ka sake bashi ba ko kuma ka ce ya dawo da ita shine wabtalul yatama ku musu jarabawa yana da kudin sa ya kai miliyan 100 amma wanda bai iya kashe 100,000 ba in ka bashi miliyan 100 zai iya kashewa kun ga da lissafin kar ka dubi yawan miliyan 100 ka dubi yawan rashin hankalin in aka dauki rashin hankalin da bai iya managing 100,000 ba ai bai sai yana da miliyan 100 ba sai ka dauko miliyan 100 sa duka ka bashi yadda ya iya kashe 100,000 a rana daya a rana daya kuma zai awa daya kuma zai iya kashe miliyan 100 sai je tura ta a Bet Naija saboda haka shi ta Allah ce hatta ya buluga ashudda bulugul ashudd shine balagar kwakwalwa da kuma balagar jiki akwai wanda yana da wayo amma dan karamin yaro ne duk inda yaje ba za a dauke shi wannan mai hankali bane bai da sifa a jikinsa ta alamar wanda yaro ya balaga wanda za a iya masa wayo za a iya buge shi a kwace abun hannunsa akwai kuma wanda ya cika amma ido gashi nan shirim amma shirme ne duk fanko ne shine hatta ya buluga ashudda sai ya kai hankali kuma ya kai girma a ido sai da ba zai iya yana tafiya a masa wayo a buge shi a kwace kudin ba kuma kwakwalwarsa shi ba zai je ya kashe a banza da kansa ba wannan shine ma'anar wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan sannan Allah ya ce in kuka gane suna da hankali fadfa'u ilaihim amwalahum wannan shi yasa Allah ya ce kar ku je kusa da dukiyar maraya duk wanda kuma ya saba ma wannan ayar ya je kusa da dukiyar maraya to Allah madaukakin sarki ya ce kar ya dauka kudi yake ci a wuta yake ci innal ladina yaakuluna amwalal yatama zulman inma yaakuluna fi butunihim nara wuta suke ci wasa yaslawna sa'ira kuma za su shiga wuta sun ci wuta kuma za su shiga wuta sai zama ciki wuta waje wuta duk wanda yake cin dukiyar maraya ka gaya masa ka jira wuta ka ci kuma za ka shiga wuta haka Allah ya faɗa kuma duk wanda ya ci dukiyar maraya ya riga ya ci ya manta ma nawa ya ci yaushe ya ci ta yaya ya ci kuma me ya ci amma ahsahu Allah wa nasu Allah ya rubuta kai ka manta kuma sai an zo sai ka shiga wuta kar ka yi wasa da dukiyar maraya wala taqrabu ko kusa da dukiyar maraya kar ka je illa billati hiya ahsan sai ka san kana da karfin zuciyar da ba ci za ka yi ba nan sai ka rike shi ma idan kana da raunin da ka san da cewa ba za ka iya kula da shi ba to kar ma ka dauki maraya ka rike kawai idan yana da kudi to ka bar wani mai amana ya rike ko kace a baka yaron a aje kudin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada wa Abu Dharr yace ya Abu Dharr inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi shi ni ina gani kai kana da rauni kuma ni ina son maka mai kyau din da nake so wa kaina sai ce da shi la ta'ammaranna ala ithnain wala tawallayanna mala yatim karka idan ka zama shugaba ko ku biyu ne ka sa a zama shugaba a kanka karka jagoranci kowa ba za ka iya shugabanci ba kana da rauni kuma karka yadda ka rike dukiyar maraya kana da rauni za a iya ci ba za ka hana ba wannan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa Abu Dharr Abu Dharr sahabi ne yana iya zuwa yaki wurin jihadi amma yana da rauni na zuciya kai in ka san haka kake karka yadda ka dauki dukiyar maraya kace za ka rike duk mutumin da ya san da cewa in kudi ya shiga hannunsa yana da wahalar fita to tun farko ma karka dauki dukiyar maraya kaje ka nemi wani kudin daban in ma ka ce sai ka ci kudi ka ci na wani amma wala taqrabu malal yatim banda na maraya wancan idan ka ci za ka shiga wuta wannan kuma tun a duniya wuta kake ci wanne ne dama dama ka bari gaje ka shiga wuta in wuta kake so amma banda na maraya sannan idan zaka cika jika ci na wanda zai iya kwata ku je kotu amma maraya dama in an ci kudin sa kai zai zo ya samu ka je masa gaba sai zama kai ne ka ci kai ne alƙalin kai ne sarkin kai ne dan sandan kuma kai ne uban a wurin sa kai ne komi kuma kai ka ci me zai yi ba abin da zai iya ta yube ma sani ba sai an je lahira Allah ya ce ga kudin ka wani ne ya ci yawan tubulan sara'ir ku kiyaye dukiyar maraya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ijtanibu sab'al mubiqat ku guji abubuwa bakwai masu saurin aukar da mutane cikin wuta sahabbai suka ce menene da menene ya rasulullah sai ce da su al-ishraku billah shirka wa sihr sihiri wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kisan da kashe wani kisan kai kenan wa aklu riba da cin riba wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahf da juyawa ana yaki wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat da yin qazafi wa matan da basu ji ba basu gani ba mu'minai yace waɗannan su suka fi saurin aukawa da mutane wuta ku giyaye su ku yi nesa da su na tsakiyar su shine aklu malil yatim cin dukiyar maraya Allah ya tsare mu to shi yasa yace wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda sai Allah yace wa aufu bil ahd kuma ku cika alkawari innal ahda kana mas'ula haqiqa alkawari abun tambaya ne wa aufu bil ahd ku cika alkawari bima'ana al-ahd alladhi ahadtum alkawarin da ku kuka dauka to ku cika alkawarin da mutum ya dauka kuwa kashi biyu ne akwai alkawari tsakaninsa da ubangiji akwai alkawari tsakaninsa da bayin Allah kowane alkawari kuma abun tambaya ne mas'ulan na Allah Allah zai tambaye kayansa na mutane mutane dole za su tambaye ka ya alkawarin mu da kai to karka bari a tambaye ka alkawarin da ka dauka ba a samu ka cika ba karka bari Allah ya je ya neme ka ka kai alkawarin da ke tsakaninku kuma ka je babu shine innal ahda kana mas'ula haqiqa alkawari abun tambaya ne ba wanda za ku yi alkawari da shi kuma ya barka ubangiji ba zai barka ba akan alkawarin da ke tsakaninku haka bayinsa ba za su barka ba to ku cika alkawari da al'ahd da al-wa'd duk ɗaya ne shi sa Allah a cikin alkur'ani zai kira shi al-wa'd zai kira shi kuma al-ahd kuma duka biyu ma'anarsa alkawari kuma kowa san menene alkawari shine abinda ka kulla tsakaninka da wani cewa zaka yi ko ba zaka yi ba kuma ya yarda akan cewa zaka cika wannan abun kuka rabu a haka to wannan ya zama alkawari idan har ka dauka kai iltizami da shi ka dauka a wuyanka cewa zaka sauke gurgudu yanda kuka yi ya zama alkawari to sai ka cika alkawarin da yake tsakaninka da Allah dole ka cika shi shine alkawari mafi girma ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa aufu bi ahdi ku cika alkawari na menene alkawarin da ke tsakaninka da ubangiji shine za ku bauta wa Allah shi kadai ba za ka hada shi da kowa a cikin bauta ba kuma za ka yi biyayya ga annabinsa kuma za ka yi addini irin yadda yake so kuma ya yarda wannan shine alkawarin da ke tsakaninka da Allah shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace haƙƙin Allah kenan haqqullahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wannan shine mafi girman haƙƙin Allah akan bayi kuma shine alkawarin da ke tsakaninka da Allah wannan alkawari Allah ya ce duk bayi na gari suna cika shi duk mabarnata kuma ba sa cika shi afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi'ahdillah waɗanda suke cika alkawarin Allah wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alkawari wannan alkawarin na Allah Allah ya ce wa aufu bi ahdillahi idha ahadtu wala tanqudul aymana ba'da tawkidha ku cika alkawarin da ke tsakaninku da Allah wanda kuka dauka kuma Allah a ranar kiyama sai ya tambaye mutane ya ce ba nayi alkawari da ku ba alam a'had ilaykum ya bani adam ba alkawari tsakanina da ku ne Allah ta'budu shaytan cewa ba za ku bauta wa shaytan ba ba mun yi alkawari cewa wa anibuduni hada siratun mustaqim ba amma me yasa kuka bari shaytan wala kad adalla minkum jibillan kaseera ya batar da ku afalam takunu ta'qilun ba ku da hankali ne ba na ba ku hankali ba to wannan alkawarin sai Allah yayi tambaya akai wannan shine alkawari na farko tsakaninka da ubangiji wanda ubangiji ya dora maka akwai kuma alkawarin ubangiji wanda kai ka dora wa kanka kamar alkawarin bakance kace nayi alkawari idan Allah ya mun kaza zan yi kaza wannan alkawari ka tabbatar ka cika النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه دو وند يا الكوري زكادن سدا الله اكن زي يي والله وني aikin da'a ya cika yayi دو وند يا الكوري اكن زي سابا والله تو كار ya cika alkawarin farko na da da kai cewa ba za ka saba masa ba ya riga yi wannan alkawarin da daga baya kai wallahi sai na ga bayan wane wannan alkawari ne mai kyau ko mummuna mumuna da kuma ka rantsa wallahi ya Allah zan bika wannan ganin bayan wane bin Allah ne ko sabawa Allah to sai ka koma alkawarin farko sai ka saba wannan kuna fahimta duk abin da kai alkawari mumuna zakai ko ka rantsa karka cika shine cika alkawarin Allah yana daga cikin cika alkawarin Allah shine idan kai wa Allah alkawari ba za ka saki wani sako ba don Allah ka cika wannan alkawarin mutum yana aikata wani laifi kuma yana so ya daina ya tuba da gaske sai ya ce wa Allah nayi alkawari daga yau bazan kara ba to kaji kunyar Allah karka saki akwai mutane da yawa sun ji wa'azi akan wani abu kuma suna da niyyar cewa suna so su bari sai su yi wa Allah alkawari amma rashin tuna girman alkawari kuma sai su koma idan kana cin kudin haram sai ka zo ka ji wa'azi ya ratsa ka sai ka tuba to Allah yana son irin wannan sai kai wa Allah alkawari don Allah ka cika wannan alkawari wa aufu bi ahdillah idha ahadtum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum alladhina yufuna bi ahdillah cika alkawarin Allah wani yana aikato ta alfasha ya tuba sai ce ya Allah na maka alkawari bazan sake ba to karka sake kana zuwa sai ka tuno Allah ka tuno alkawarin nan dake tsakaninku karka sake wani yana aikato ne abu na bid'a sai ya ji tsoron Allah sai ya alkawari wa Allah ka cika wannan alkawarin karka ji kunyar mabiyanka karka ji kunyar mutanen da za su iya cewa ya akai kai kuma zuka bi na suwa ne a'a ka bi na Allah da kuke da alkawari da shi dai wa aufu bil ahd ku cika alkawari wannan shi ne alkawari tsakanin bawa da ubangiji wanda bawa ya dora wa kansa sai kuma alkawari tsakanin bawa da bawa zan yi kaza ba zan yi kaza ba ya ayyuhal ladina amanu aufu bil uqud alƙawura na cinikayya ka saya ya sayar to ka tabbatar ka bada kuɗi kuma ka karbi kaya kar ka zo daga baya ka zo ka ce ka fasa ko kuma baka saya ba sai dai ka nemi ayi sulhu a warware ciniki amma ba wai har kawai ka ce ka ki ba daga baya baka isa ba ka yi alƙawarin zaka aura ka yaudari wata kuma daga baya a zo a ji ka bace wannan yaudara ce sai an nemi ka fito sai ka labe ka noke ya ayyuha alladhina amanu aufu bil uqud karkai wannan kin yi alkawari wa wani to ki cika wannan alkawarin kan ruwan ido na cewa wani ya zo ya fi wancan abu kaza ya fi wancan abu kaza ki karya wani alkawari in dai kin yi alkawari ki cika idan kun yi alkawari za ku aurar wa wani to ku cika kar wani daga baya ya zo ku hada kashi, ku hada nema, ku hada gaba a tsakanin su, a'a ku tsaya akan guda daya. Idan kuka yi ku dogara ga Allah, duk abin da kai alkawari ka cika, wannan shine ma'anar wa aufu bil ahd. Allah ya yaba wa waɗanda suke wannan, ya ce daga cikin muminai da ƙwarai akwai wannan halin a tattare da su. Qad aflaha almu'minun, a can ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sannan Allah ya ce masu sallah ta gaskiya ba ta haka, illal musallin, su ma a can gaba, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, suna cika amana, suna cika alkawari, dukkan su za su je aljanna. Ula'ika humul warithun, ula'ika fi jannatin mukramu. Sannan Allah ce siffa ce ta annabawa, cika alkawari, wa Ibrahim alladhi waffa, wadhkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd, ay sadiqal ahd, yana cika alkawari, yana da gaskiya in yi alkawari sai ya cika. Wa kana rasulan nabiyya, ballantana kuma shugaban alkawari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowaye ne manzon Allah ya alkawari da shi sai ya cika? Musulmi yake ko kafiri, makusanci yake ko na nesa, masoyi yake ko abokin gaba, kowane irin mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawari da shi sai ya cika masa alkawarinsa. Tun da ya zo duniya har ya bar duniya, ba a taba samun mutumin da ya ce gani nan ka bin alkawari kaza ka karya ba, bai taba yin haka ba komin gabarsa da mutum tun yana farkon annabta. Quraishawa da kafirai a Makka suna tsananin gaba da shi, wanda in sun samu makami za su kashe shi. Amma aka tambayi ɗaya daga cikinsu a kansa, a yaghdir, yana yaudara ya ce zai yi kaza ya zo bai yi ba, ko ya ce ba zai yi ba ya zo ya yi, sai ya ce la, wannan kan baya yi, wannan kan Muhammadu baya yi. Amma yana zagin alloli ma a ce tsaya na tambaye ka, yana karya alkawari, ya ce a'a baya karya, yana cin amana a'a baya ci, yana karya a'a baya yi. To karya alkawari ba siffa ba ce ta mutanen kirki, sai shi da kansa Hirakal mai yin wannan tambayar, shi da kansa yake cewa in dai haka ne yake, wa kadhalika al-anbiya la yaghdirun, yace duk annabawan Allah dama ba sa yaudara, duk annabawan Allah masu cika alkawari ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsabar cika alkawarin sa. Hudhaifa ibn al-Yamani, Allah ya yarda da shi, yake cewa abin da yasa kaga ban je yakin Badar ba, ba rashin lafiya bane, ba kuma bana nan bane, ba kuma ban musulunta bane, nazo isowa Madina ne, ina neman isowa in zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kafirai suka tsare ni, ina zaka je? Yace zan je Madina. Wurin Muhammadu zaka je? Yace a'a, ba wurinsa zaka je ba, saboda ya san in yace wurinsa ne za su iya gamawa da shi, ba wurinsa ba. Yace ce to sai ka dauka mana alkawari tsakaninka da Allah cewa ba zaka je ka taimake shi ba, don za mu yi yaki da shi. Sai ce na dauki alkawari. Alkawari nan nawaye na arna ne ba, kuma suna so su hana shi cika umarnin Allah ne. In firu shifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Amma ya bar su, yana zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu za a je yakin Badar. Sai ce ya rasulullah, ga yanda muka yi da su. Sai manzon Allah ya ce to ba za ka je yaki ba, wuce. Al-Imam an-Nawawi ya ce wannan fa ba laifi bane, saboda ba a dora maka cika alkawarin da a cikin sa akwai daya kenan, ko ba dora maka cika alkawari daga hannun kafirin da zalunci ne a ciki ba. Wannan adalci ne ko zalunci? Ba dole bane ya ce, amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a samu a cikin rekordin sa ya taba karya alkawari, sai ce ku koma gida. Sai ce nafi lahum bi ahdihim wa nasta'inu Allah alaihim, za mu cika musu alkawarin su, kuma za mu roki Allah ya taimake mu, kuma zai taimake mu. An yi ko ba a yi ba? Sai ce ku wuce kawai, ba za ku shiga ba, tunda ka yi alkawari da su. Kada a ce a mutane na akwai mai karya alkawari. Wannan shine wa aufu bil ahd, ku cika alkawari.
inna al'ahda kana mas'ula alkawari abun tambaya ne duk abun da ka dauki alkawari akai fa Allah ya sa an rubuta kuma kai ne shaida wa kanka satuktabu shahadatuhum wa yus'aluna za a rubuta shaidar da ka bayar wa kanka kuma za a tambaye ka akai wannan shine wa aufu bil ahdi inna al'ahda kana mas'ula sai Allah ce wa auful kayla idza kiltum kuma ku cika alkai alkai da almikiyal duka ɗaya ne shine kwanon awo wanda za a diba hatsi da shi sai a auna yawan sa shi ake ce alkai ana amfani da kwano a wurin waɗansu wasu na amfani da roba wasu na amfani da buhu wasu na amfani da aleda za a zuba haka ne duk abin da dai za a auna ta yanda yawan sa ake gwadawa sai a sa da wani abu sai kaga in ya cika kaza ya kai daidai gejin awo wannan shine alkai almizan shi kuma shine abin da ake aunawa ta hanyar nauyi ba yawa ba idan za a saida hatsi da alkail ake ko da almizan na so ku sake ganewa alkail shine abin da ake aunawa da kwano a ga yawan sa almizan shine abin da ake dorawa akan sikeli a ga nauyin sa idan aka zo auna hatsi da alkail ake ko da almizan da alkail idan aka zo auna kusa da alkail ake ko da almizan idan aka zo auna siga da gishiri da alkail ake ko da almizan idan aka zo auna zinariya da azurfa da alkail ake yi ko da almizan da almizan kuna gane bambancin to shine Allah ya ce a auna su duka a gani to ba kai ba ba mizan ba duk abin da aunawa ake yi ko aunawar ta zama da awo ne a gane yawan sa quantity ko kuma akan nauyi ne a gane girman sa quality ko weight wannan shine alkail da almizan to duk abin da aunawa ake yi shi ma ya shiga cikin waɗannan kamar yadda Umar dan Khattab Allah ya kare yarda gare shi al-Imam Malik duk suka ce duk abin da ake aunawa yana da iyaka to shi ma yana ciki kamar abin da ake aunawa da lambobi masu matse mai idan zaka saya a gidan mai alkail ne kwano ake aunawa almizan ne nauyi ake gwadawa me ake gwadawa da lambobi to shi ma wa auful kayla wal mizan kuna fahimta haka kuma duk abin da ake auna shi ta wajen yawan sa kamar doya idan za a kasa ana dibawa da kwano ne alkail ne ana dorawa akan sikeli almizan ne to shi ma yana ciki wa auful kayla wal mizan kuna fahimta duk abin da idan an zo za a auna a gane cewa ya kai ko bai kai ba idan aka zo auna airtime na service providers inda suke ba ku yi magana gwargwado yadda za su yi caji idan sun gara ma suna iya matse cajin idan sun gara ma suna iya sakar cajin shi awon sa ba irin na alkail da za a diba a gwada yawa bane ba irin na almizan da za a gwada nauyi bane ba irin na famko bane na zuba mai ba kuma irin yadda ake auna doya bane a ga yawan su ba kuma irin yadda ake daure itace bane shi suna gwada da mikidarin sa ne na yawan abin da kai consuming na lokaci to duk abin da ake gwadawa na lokaci shi ma wa auful kayla wal mizan duk abin da ka san awo ne kana tsammani an kai kaza daga nan naka ya kare an shiga na wani to Allah ya ce a cika wa duk mutumin da zai biya a cika masa iya haƙƙin sa an fahimta to shine wa auful kayla idza kiltum idan awo kuke yi ku cika wazinu bil qistas al mustaqim kuma ku rinka yin awo da al qistas shine al mizan al mustaqim shine al adil al sawi na adalci daidai wanda ba dungushi a ciki kuma babu kari ragewa
shine ka matse shi saboda sauran ya zama naka. Karawa shine kai in kai ne zaka auna sai ka kara saboda ya jawo da yawa. To Allah ya hana don kai ne za a baka sai ka yi yadda barar da za a baka da yawa. Don kai ne zaka bayar sai ka rage saboda ka samu sauran. Wailun lil mutaffifin alladhina idza ktalu 'ala an-nas yastawfun, wadanda idan su ne za su saya sai su nemi a cika musu. Wa idza kaluhum, amma idan su za su auna wa wadancan awwazaluhum, ko su za su dora a sikeli yuksirun, sai su rinka tawiyewa. Allah ya ce wailun, dukkan su ɗan wuta ne. Duk da barar da zaka yi kai ka rinka jan nasa sai ya karu saboda kai ne mai karba. Kana da dabarbaru da zaka shiga cikin waɗansu lambobi a cikin waya, sai zama idan aka yi waya zai zama free call ne, ko da su a wurinsu ba su yi rijistan sa a matsayin free ba. Ko zaka janye data ko da a wurinsu wannan datar ba haka suka yi niyya ba, ko kuma ka je ka janja mitar ka ta wuta ka rika sha kai. Wailul lil mutaffifin, waɗanda suka shiga sun yi, waɗanda suka shiga suna da yawa. Duk wanda idan zai diba sai ya kara, duk wanda idan zai bayar sai ya rage. Wailul lil mutaffifin ya shiga. To wannan ayar ta hada dukkan su, ta ce wa awful kayla idza kiltum, idan ku za ku auna wa waɗansu to ku cika. Wa zinu bil qisbatil mustaqim, kuma ku rinka yin awo na nauyi da abin awo na adalci. Zalika khairun, wannan shi yafi alheri. Wa ahsanu ta'wila, kuma shi yafi kyan karshe. Ai wa ahsanu aqibatan wa ma'alan, wannan shi yafi dacewan a ce karshe. Ka kare da kyau an rabu lafiya, shine wa ahsanu ta'wila. Yafi muku a rabu lafiya. Akan arabu akwai sauran magana sai an je lahira tukunna. Duk maganar da za a yi a gama ta a nan ya zama ahsanu ta'wila, an gama an kashe maganar, ba zancen wani abu a kansa, ba zancen wani abu a kanka, ba za ka ji kana nema a wurinsa ba, ba zai je yana nema a wurinka ba. Shine wa ahsanu ta'wila. Kun fahimta? Saboda haka Allah madaukakin sarki yace a rika cika mudu da awo. Babban laifi ne tauye awo da tauye mudu. Akan wannan yasa Allah ya halaka mutanen Annabi Shu'aib. Wa'adinsa gare su shine su yi imani sannan su daina tauye mudu. Kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lakum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اوف الكيل كرقه cika aw kurqa cika mudu wala takunu min al-mukhsirin kar ku zama masu tauyewa mutane mudun su wannan akan shi da suka ki gyarawa Allah ya ce fa kadzabuhu suka qaryata shi fa akhadhum adhabu yawmiz zulla sai Allah ya aiko musu da azabar wata irin inuwar azaba. Don haka kar mu ma mu yi irin wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matukar muka ci gaba da tauye awo, to Allah kuma ba zai taba mu albarka ba a cikin harkokin mu na arziki. Ga arzikin amma sai lambobi. Yanzu za ka rinka sauraron waɗansu malamai da suka yi wa'azi a shekaru 30-40 baya, sai ka ji suna cewa abubuwa sun yi tsada ana sai da su naira ɗaya. Amma ranan kuma a nan ni da ku ina ba da misali a kan kuɗi da na ce naira biyar, sai wani ya ce ai ba wani abin da za a iya saya a naira biyar. Amma kuna jin wa'azin ƙala rawi shi kuma yana cewa wai abubuwa sun yi tsada ana sai da abu kaza naira guda. Yanzu kuma ga naira ɗin kuna ganinta, amma babu ma naira yanzu, ba kuma san naira ɗaya ba. Naira biyar ma kun ce ba kuɗi ba ce. Shi ne ga kuɗin ga lambobin amma ba albarka. Ba zai sai muku komi ba. To tauye mudu yana jawo wannan. yanzu mutum yana da naira miliyan 10 amma wai ba mai kudi bane, har yanzu bai kai wajibi ya biya zakka ba, wai sai ya kai miliyan 12, ba haka bane nisabin zakka? Wanda yake da miliyan 10 wai ba mai kudi bane, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a karbi zakka min aghniyaihim, a hannun mai kudi. To sai aka samu a rubuce mai miliyan 10 bai da kudi, ina za mu je? Saboda tauye mudu ya sa kudin yaki yin albarka. Wannan yana daga cikin abinda yasa Allah yake gaya mana saboda yayi mana amfani, zalika khair, wannan yafi muku alheri, ku gyara don amfanin kanku. Yanzu da mutanen da da suka gyara suka ji dadi, da mu yanzu da muka bata muke jin wahala, akwai wanda ya rage wa Allah wani abu ne? Zalika khair, bi wannan khairul lakum, amfanin ku ne. Yanzu da Allah yafi jin dadi saboda ana bin sa, yanzu kuma baya jin dadi, shi duk dai ne a wurin sa. In kun yi mai kyau ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, in kun yi mai muni ma akan kanku ne. Don haka mu muke shan wahala, mu muke shan duka, mu muke shan cable, saboda ba a cika mudu. Duk abinda za a auna shi daidai. Wannan ayar idan ka dauki tafsirin Umar dan Khattab da waɗansu daga cikin magabata, zai nuna maka babbar matsalar mu da ta jawo da yasa ya zama bamu samu zalika khair ba, shine saboda rashin cikawa. Za ku je ku yi zabe, kun gama layi amma layin ku na banza ne, waɗanda kuka zaba ba su ne za su fito a takarda ba, wanda kuka yi an cire nasu an kawo waɗansu an maye gurbin su an ɗauko ƙuri'un wannan an cafkawa wannan shine wala tabkhasu nasa ashiya'ahum, daga kwace wa mutane haƙƙinsu na ƙuri'a na zaɓe, gara ka kwace musu masarar su kawo kuɗin ma ka cinye kuɗin gaba ɗaya. Wanda yake tauyewa a kasuwa an ɗaura masa laifi, shi kuma wanda ya tauye wa mutane haƙƙinsu na shugabanci da siyasa, shi kuma menene nasa? Duk wannan yana daga cikin tauye haƙƙi, kuma yana daga cikin abin da yake bude kofa wa mutane su ga sharri, domin idan an cika mudu an yi awo daidai, zalika khairun, shine alheri, mafhumin sa fa shine shar. Don haka waɗannan abubuwa guda uku sune manya-manyan darasin mu na yau. Wala taqrabu malal yatim, kar ku yi kusa da dukiyar maraya, kar ku ci dukiyar maraya, kar ka taba dukiyar maraya. Darasi na biyu, ku cika alkawari, ku rike alkawarin da ke tsakaninku da Ubangiji ku cika shi, ku rike alkawarin da ke tsakaninku da juna ku cika shi. Kar ka dauki alkawari idan ka san ba za ka cika ba, ka zama dattijo na gari cewa in dai har ka yi alkawari ka cika. Duk wanda kaga cewa ba za ka iya ba tun farko kar ka amsa, ka bar mutum ransa ya ɓaci akan ba ka amsa ba, yafi maka akan ransa ya ɓaci akan ka amsa ka ki cikawa. Ba wanda ya juna maka cewa wai dole sai ka dauki alkawari, amma kana daukawa dole ka ka cika. Saka in mutum ya nemi kai alkawari ka ce ba zan iya ba, kai hakuri, in ba zai hakuri ba kar yayi hakurin, ga har ka bashi hakuri akan baka dauka ba, akan ka bashi hakuri akan ka dauka baka sauke ba, lokacin mutuncin ka ya zuba. Shine wa aufu bil ahd. Sanan da sai na uku shine ku cika au, ku cika mudu, kuma kowa ya cika nasa. Masu yin awo na kayan abinci, masu yin awo na kayan masarufi, masu yin awo na mai, sannan da masu yin awo na sauran abin da ya shafi al'amura na yau da kullum. Idan mutum ya maka sana'a ka san kaza ne ya cancanci shi, kar ka tauye masa haƙƙinsa, ka bashi haƙƙinsa cikakke. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce in gaya muku ranar kiyama zan yi husuma da mutum uku. Ba mutum ne zai yi husuma da mutum kaɗai ba, ni da kaina ni ne abokin husuman mutum uku. Ɗaya daga cikinsu shi ne mutumin da ya ɗauki wani aiki, ya gama aikinsa shi kuma ya ƙi ya biya shi. Rajulun ista'jara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'tihi ajra, yana daga cikin tauye haƙƙi, tauye mudu shi ne mutum ya maka aiki ya gama kai kuma ka ƙi biyansa, kai ta masa walawala. Kar ku yadda da wannan, yana zubar da girma a wurin Allah, yana zubar da daraja a wurin mutane. kuma duk wanda ya zarsa girmansa a wurin Allah to Allah zai wulakanta shi wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi ba wanda zai iya darajanta shi sannan ku sani alkawari abin tambaya ne a wurin Allah sai an je an kwance an bude alkawari nawa ka dauka alkawari nawa ka cika kam ta'idu wala tafi sannan na uku shine wannan na cika mudu don Allah mu rike wannan za mu ga alheri zalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah ka nuna mana alheri Allah ubangiji ka sa mu ga sakamakon alheri abinda muka fada daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.